الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. wannan shine darasi na 167 a littafin قلوب المرام من أدلة الأحكام نعم الإمام أحمد بن علي بن حجر الأصلاني من أجل كتاب الزكاة ومضان يبقى نفسر دوكما بيان أكان حديثنا الذي شدى لأربان دوكما وانا درسي ينا دوكما بياني أكان حكومة الزكاة game da kayan kasuwanci hukuncin zakka akan kaddarori waɗanda mutum ya aje saboda kasuwanci zakatul qurubi litijara wannan shine hadisi kadai wanda Ibn Hajar ya kawo a cikin Bulughul Maram hadisin da Ibn Hajar ya kawo shi kadai saboda ya tabbatar da dalilin da yasa aka wajabta zakka a cikin kaddarori na kasuwanci tunda shine kadai hadisin da Ibn Hajar ya kawo to ya kamata a ce mu faɗaɗa bayani saboda kawo wasu dalilai kafin mu ƙarasa wannan wato littafin kitabu zakka na Bulughul Maram insha Allah ta'ala وأن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنكر حديث أن سمرة بن جندب أكرهك جندب الله تعالى ما تركه سمرة بن جندب يتي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله يكفن شيء يأمرنا ينا من أمرني موسى حبيه النبي صلى الله عليه وسلم يكفن شيء ينا من أمرني أن نخرج الصدقة مركة تد زكاة من الذي نعده للبيت إذا قدروا لي وأن مكيتان جنس صبو لكي صبو لسيروا قدروا لي وأن مكيتان جنس دون سيروا نعده أكره نعده ثم أحنا صبو samura bin jundub yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana mana umarni kaga wannan ya nuna cewa ba sau daya ba ba sau biyu ba النبي صلى الله عليه وسلم هنا أمهنيك صحبي سورك في تد ذكا تقدوكير تسكي كان بنت دون سيروى من الذي نؤده للبيت قدروا عند مكيتان دنسو مكيتات تلنسو ودن مكآد ناسو دون سيروى رواه أبو داود. فالإمام أبو داود يروي حديث لنا ابن حجر يتي وإسناده لين إسناد الحديث ينا دلوش وأن الخدمة ابن حجر كوا إسناد الحديث ينا دلوش من عبارات الجرح ينا لك كالمومي لما دم حديث إشارة تسو دم سنونة كوا حديث بيسانو إنغان كوا أقول كالمومي لفظة دداما ودن دم سنة حديث سكي أنفاني دسو dan su nuna cewa hadisi ya inganta ko bai inganta ba. Idan hadisi yana da aibu sukan yi amfani da wani lafazi su yi ishara ga wannan hadisin. Kai da ka karanta hadisin ka gane matsayin wannan hadisin cewa bai samu inganci daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Waɗannan kalmomi suna da yawa, kusan kowane malamin hadisi da irin kalmar da yake amfani da ita don ya nuna cewa hadisi yana da rauni. الإمام الذهبي جاي مجانا أكمل أن الكلمومي تجلي تاغنسا ميزان والإعتدال فرق مجلد نفضل فرق مجلد واتشاتي نفضل ما لمن نفكي ربطو أكام إلى من الجرح والتعديل لداما فيني مجانا أكمل أن الكلمومي إلا دي شيء ابن حجر إثناد الحديث ليون واتو إثناد الحديث ليانا دلوشي ya nuna cewar hadisin bashi da karfi isnadinsa bashi da karfi. Wannan kalmar ba ta nuna cewar hadisin bai inganta ba. Idan aka ce isnadin hadisi yana da laushi, wannan baya nuna cewar hadisin bai inganta ba sam-sam. Yana daga cikin bayanin da al-Imam Dar-Qutni ya yi game da lafuzzan masanin hadisi. Al-Imam Dar-Qutni yana cikin malaman hadisi. Ya yi magana game da irin waɗannan lafuzza in ka duba tafsirin rawi na al-Imam Suyuti a mujallal na farko shafi na 404 al-Imam Dar-Qutni ya ce idza qultu layyinul hadith lam yakun sadiqan, idan ka ji na kawo hadisi sai nace hadisin isnadinsa yana da laushi, wannan baya nuna cewar hadisin za a yi watsi da shi. In ji al-Imam Dar-Qutni da jin lafazin ka sani wato hadisin ba wai ana nufin ƙarya ne ba, illa dai hadisin bai kai darajar da za a ce ya inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, don haka yasa aka ce isnadinsa yana da laushi, wato bai yi ƙarfi ba, bai kai yanda za a jefar da hadisin ba. Inji al-Imam Baihaqi na Dar-Qutni yace walakin majruhan bi shay'in la yasqutu an al-adala, sai dai isnadin hadisin yana da aibu, yana da wani naƙasu a cikin sa, amma na kafin bai kai a yi jifa da shi ba, bai kai a yi jifa da waɗanda suka ruwaito hadisin a ce ba su da adalci ba. Akwai kalmar da malaman hadisi sukan faɗa wacce take kama da layyinul hadis, kamar misali za ka karanta hadisi sai ka ji an ce laysa biqawiyyin, hadisin ba shi da ƙarfi, kaga yana kamar da a ce isnaduhu layyin, koko idan an kawo sunan wani malami sai a ce yuktabu hadisuhu, akan rubuta hadisin malamin nan, akan rubuta hadisin malamin nan, da kaji ka san to lalle malamin bai samu karbuwa sosai ba. Wa huwa duna layyin, idan aka ce akan rubuta hadisin wannan malami, to hadisinsa bai ma kai darajar da za a sa da Ibn Hajar ya kawo ana a ce isnadinsa yana da laushi ba. Amma idan suka ce da'iful hadis, wato wannan malami hadisinka yana da rauni, faduna laysa biqawi, shi kuma darajarsa ta kasa ta isnaduhu layyin, wala yutraf, amma duk da haka ba za a jefar da hadisin ba. Don haka yasa da yawa za ka ga an kawo hadisai masu rauni, amma sai a yi amfani da su a yi hukunci, sai ka dinga mamaki ya za a ce hadisi yana da rauni kuma gashi an yi amfani da shi, saboda ba kowane hadisi ne mai rauni ake jifa da shi ba. Al-Imam Dar-Qutni yace wala yutraf bal yu'tabaru bihi, idan aka ce hadisi yana da rauni akan yi la'akari da shi, akan yi la'akari da shi idan akwai wasu dalilai, don akwai dalilai da dama da sukan haɗu kafin a yi aiki da wannan hadisi. Don haka yasa akan samu hadisi da malamai suke cewa sahihun ligairihi, akan samu hadisin da an inganta shi ne saboda la'akari da wani hadisi daban. Wai za ƙazo, amma al-Imam Dharqutni ya ce idan ka ji malaman hadisi sun ce matrukul hadith, wannan malamin ana jifa da hadithinsa, ko kuma a ce wahiya, hadithin nan shirme ne, ko a ce kazzabun, wannan malami da ya ruwaito hadithin nan makaryaci ne, to da ka ji irin waɗannan lafuzza sai ka sani hadithin ba za a ɗauke shi ba. Fa huwa saqitu la yuktabu hadithu, wannan malamin da ya zo cikin isnadin hadithin ana jifa da hadithinsa, ba a rubutawa. Wato ta yanayin lafazin da malami ya faɗa ake gane darajar wannan hadisi. Cewar Ibn Hajar anan isnaduhu layyin, isnadin hadisin yana da laushi, baya nuna cewar hadisin ba za a yi aiki da shi ba. Amma kuma Ibn Hajar akwai bayanin da ya cikin littafinsa a Tawqifu Kabir, ya kawo wannan hadisin har yanzu na Samura bin Jundub, yana mujallal na biyu shafi na 179 a Tawqifu Kabir. Ibn Hajar da ya kawo hadisin sai ya ce wa fi isnadihi jahalatun, a isnadin hadisin na akwai wanda aka jahilta, akwai mutumin da ba a san shi ba. To kaga wannan ya fito da bayani game da hadisin, maimakon a ce isnadul hadisi layyin, ba za ka gane ta inda hadisin yake da aibu ba. Wato aibun hadisin ba ta matanansa bane ba, ya taho ne ta isnadinsa. A cikin isnadin hadisin, wato waɗanda suka ruwaito hadisin, akwai malamin da ba a san shi ba, an jahilce shi. Idan aka ce haddathana fulan an fulan an fulan an rasulillah, ya kamata a san waɗannan mutanen da suka ruwaito hadisin. Idan aka jahilci mutum guda cikin su, to wannan hadisin darajarsa ta samu na ƙasa. To wannan hadisin da muka karanta na Samura bin Jundub ba ma mutum da ya ba, akwai mutane uku waɗanda ba a san su ba cikin isnadin hadisin, kamar yadda ya zo cikin Irwaul Galil. In ka duba sharhin hadisin 829, malamin ya kawo isnadin hadisin, akwai Ja'far bin Sa'din, akwai Hubayb bin Sulaiman, akwai babansa shine Sulaiman bin Samura bin Jundub. Waɗannan mutane guda ukun kulluhum majhulun, gaba ɗayansu an jahilce su, ba a san su ba a tarihi. Wannan dalilin yasa Ibn Hajar yake isnadin hadisin yana da laushi. Wato hadisin nan kamar yadda Ibn Hajar ya faɗa, rawahu Abu Dawud, al-Imam Abu Dawud ya ruwaito shi, yana kitabu zakat, babul urubi idha kanat littijara hal fiha zakatun. Al-Imam Abu Dawud ya kawo hadisin a ƙarƙashin babin da ya yi masa suna ƙaddarorin kasuwanci. Idha kanat littijara, idan mutum yana da wata ƙaddara ya aje ta da nufin ya sayar, shin akwai zakka akan wannan ƙaddaran ko babu? Tambaya ne. Sai ya ce babi akan idan mutum yana da wata ƙaddara da nufin zai sayar da ita, shin wannan ƙaddara akwai zakka akan ta ko ku babu? Sai ya kawo wannan hadisin na Samura bin Jundub, hadisi na 1562. Wato yanda isnadin hadisin ya zo, domin Bulughul Marami bai zo da isnadi ba. Haddathana Muhammad bin Dawud bin Sufyan, حدثنا يحيى بن حسان، حدثنا سليمان بن موسى أبو داود، حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب، حدثني خبيب بن سليمان عن أبيه سليمان عن سمرة بن جندب قال. وهذا شيء إسناد حديث. وتو سمرة بن جندب صحابي النبي صلى الله عليه وسلم يجي. أما بعض وصيتي ربك ما أنسى شيء سمرة بن جندب. yace fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana ya'muruna, manzon Allah ya kasance yana mana umarni mu sahabbai, an nukhrij as-sadaqa min alladhina u'iddu lil-bay'i, min alladhina u'iddu lil-bay'i, manzon Allah ya kasance yana mana umarni mu sahabbai mu fitar da zakka daga kadarar da muka adana ta, kadarar da muka tanada ta, saboda mu sayar, saboda sayarwa. Duk wata ƙaddara da muka yi adanarta saboda mu sayar nan gaba, to wannan ƙaddaran manzon Allah ya ce mu fitar mata da zakka. Kuma ba wai al-Imam Abu Dawud kada ya ruwaito hadisin nan ba, al-Imam Dharqutni shi ma ya ruwaito, yana sunan dara kutuni babu zakati mali tijara wa sukutiha anil khayri wa rafiq lafazin al-imamu abdul dara kutuni anta murabidi junduk kada yace bismillahir rahmanir rahim wasika ce rubuta ce samura bin junduk bismillahir rahmanir rahim min samura bin junduk ila banihi wannan takarda daga samura dan junduk ne zuwa ga ƴaƴansa salamun alaikum haka ya rubuta amma ba'du bayan haka ku sani fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana ya'muruna manzon Allah ya kasance yana mana umurni mu sahabbai birtihi ar-rajul aw al-mar'ati idan mutun yana da bayi koko idan mace musulma tana da bayi kum kiladul lahu wadannan bayi wato ya zama suna hayayyafa masa domin idan kana da bawa ya haihu dan sa ma bawa ne gare ka wa hum amalatul la yuridu bai'ahum amma wadannan bayi wadanda mutum ya mallaka suna ta hayayyafa mutumin ba shi da niyyar ya sai da su ba shi da wannan nufi a zuciyarsa illa dai kawai waɗannan bayi ya adana su ne saboda su riƙa yi masa aiki fa kana ya'muruna sai annabi sallallahu alaihi wasallam yana mana umarni an nukhrij anhum min sadaqati shay'an mu riƙa fitar da zakka game da waɗannan bayi wa kana ya'muruna an nukhrij min ar-rafiq alladhi yu'addu lil-bay' na'am manzo Allah yana mana umarni kada mu fitar da zakka ga bayin da muka adana saboda su mana aiki kawai amma bayi waɗanda muka adana su saboda mu sayar to mu riƙa fitar musu da zakka wannan shine lafazin da yazo cikin sunan dara kutubi kamar wasiya ce ta samura bin jundub ga yaransa yayi bayanin haka sannan hadisin yana cikin riwaya ta al-imam tabrani cikin al-mu'jam al-kabir hadisi na 1729 da kuma sunan al-kubra na al-imam bayhaqi kitab az-zakat al-imam az-zaylai yana da littafi da ake kira nasbur raya shi wannan littafin yana da muhimmanci saboda yana da cikin littafai da suke bayanin darajar hadisi musamman hadisai da aka gina hukunci da su hadisai waɗanda aka gina hukunce da su na shari'a al-imam az-zaylai yana magana akan waɗannan hadisan da ingancin su da raunin su don haka yasa at-talqisul habir na ibn hajar nasbur raya al-imam az-zaylai nailul awtar na al-imam ash-shawkani waɗannan littafai kamar irin su subulus salam duk suna bayanin darajar hadisi الإمام الزيلي يجي وانا حديث دا ابن حجر يكاو تكين بلوغ المرام سكت عنه أبو داو ببما لمن حديثي دير ويتوشي شيني الإمام أبو داو باية بشي ورأفة الإمام الدار قطني أفا الإمام البيهكي وكفن شي ورأ الإمام أبو داو ديار ويتو حديثي الإمام أبو داو يكاين بيان درجة حديثي إذن يار ويتوشي أما سكت عنه قمد وانا حديث النصام رابين جندق al-imam abu dawud da ya ruwaito sai ya shiru malamai suna da wannan hikima malami yakan ruwaito hadisi sai ya korafi akan hadisin wannan hadisin bai inganta ba ko wannan hadisin yana da illa amma al-imam abu dawud da ya ruwaito hadisin sai ya shiru wannan wata hanya ce da malami hadisi ke nuna matsayinsa game da wani hadisi ba zai ce a ba ba zai ce a ba ya dai shiru kan hadisi ba wai bai san matsayin isnadin hadisin ba sannan al-imam al-munziri ba'dahu wanda yazo bayan zamanin al-imam abu dawud shi ma ya kawo hadisin nan sai ya shiru amma akwai abdul haqqi dai daga cikin malaman hadisi yana cewa yayi korafi game da isnadin hadisin yace qubay bin hada laysa bi mashhurin wala na'lamu rawahu illa ja'far bin sa'd wa laysa ja'faru mimma yu'tamadu alayh mutane guda biyu da suke cikin isnadin hadisin nan suna da aibu yace akwai kubaibun ba a bai shahara ba masana hadisi ba kuma babu wanda ya rawaito hadisin sai dai ja'far bin sa'd shi ma ja'far din masana hadisi ba su dogaro da riwayarsa wanda ke nuna cewa hadisin dai yana da aibu to amma ba duka malamai ne suka aibanta wannan hadisin ba akwai ibnu abdul barri wanda shi ma babban malamin hadisi ne a tarihi kamar yadda shi al-imam az-zaylai yayi magana akan sa cikin littafin nasbur raya mujallad na 376 al-imam ibnu abdul barri ya ce hadisin nan isnadin sa yana da kyau kaga tunda an samu wadanda suka ce isnadin hadisin yana da kyau don haka yasa ibnu hajar ya dauko hadisin sai yasa cikin bulughul maram a matsayin hujjar cewa wajibi ne a fitar da zakka madukiyar da aka adana ta saboda sayarwa. Dukkan wata dukiya da mutum ya adana don ya sayar wajibi ne ya fitar masa zakka. Me dalili? Wannan hujja ne, me dalili? Saboda cewar Samura bin Jundub kana ya amuruna an nukhrija sadaqa min alladhi nu'iddu lil bayt. Samura bin Jundub yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana mana umurni mu rika fitar da zakka daga dukiyar da muka tanada ta don sayarwa. Kaga idan aka ce manzo yana umurni ga sahabbai, umurnin Annabi wajibi ne. Wannan babu shakka hujja ce daga cikin hujjoji guda takwas muhimmai waɗanda malamai suke kafawa akan cewa dukiyar da mutum ya adana ta don kasuwanci da wannan niyya a zuciyarsa, wannan dukiya akwai zakka akan ta wajibi. Kuma wannan ita ce fahimtar akasarin malaman sunna a tarihin musulunci. Galibin malaman sunna suna cewa duka wata kadara da mutum ya adana saboda sayarwa, kowace kadara mutum ya adana saboda sayarwa, wannan kadara akwai zakka a kanta. In ka duba littafin Ibn Qudama Al-Mughni yana babu zakatul tijara, akwai babi da yayi saboda zakkan kayan kasuwanci a littafin Al-Mughni mujallad na biyu shafin 135. Ibn Qudama da wasu malamai da dama sun kirga manyan mutane waɗanda ke da wannan fahimta, manyan mutane daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke cewa akwai zakka game da kadarar da aka yi adana ta saboda sayarwa. Da farko akwai sayyiduna Umar bin Khattab, sayyiduna Umar al-Faruq radiyallahu anhu. Sayyiduna Umar fahimtarsa ita ce wajibi ne a fitar da zakka madukiyar da mutum ya adana ta don ya sayar. Na biyunsu shi ne Abdullahi bin Umar ɗan sayyiduna Umar ɗaya. Sannan akwai Abdullahi bin Abbas wanda shi ma sahabi ne, kuma a da'immatul mazahibul arba'a, kuma duk mazhabobin nan guda hudu, mazhaba ta al-Imam Malik, al-Imam Shafi'i, al-Imam Ahmad bin Hanbal, al-Imam Abu Hanifa, waɗannan mazhabobi gaba ɗaya akasarin malamansu, ba dukkansu ba, akasarin malamansu suna da wannan fahimtar akan cewa dukiyar da ka adana ta don ka sayar akwai zakka akan ta, wajibi ne ka fita. Sannan in ka dawo ga tabi'ai fa, Ibn Qudama ya kirga akwai Sa'id ibn al-Musayyib, akwai Urwatu bin Zubair, akwai Al-Qasim bin Muhammad, akwai Ubaydullah bin Abdullah bin Utba, akwai Kharija bin Zaid, akwai Sulaiman bin Yasar, Abu Salama bin Abdurrahman bin Auf, kathirun min at-tabi'in, tabi'ai da yawa waɗanda suke da fahimtar cewa idan dai ka adana wata dukiya don ka sayar wajibi ne ka yi mata zakka, kamar Ibrahim bin Yazid An-Nakhai, Abdurrahman bin Umar, عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، أبو سفيان الثوري وغيره. ابن قدامة يكرك سونا ينسكن المغني حكما الإمام النووي يكرك سونا ينوذن من يما لمي ودن سكباتا لتاهنس المجموع المجلد الذي يرشادنا 40 بقوي حكما أبو أبيض كتاب الأموال يكاو حديثنا دبودة هديدة ستينبي. Kaga kenan malamai na cewa akasari masana a tarihin musulunci sun ce idan ka adana dukiya don ka sayar wajibi ne ka yi mata zakka. Amma me ye dalili? Sai Ibn Hajar ya kawo hadisi guda ɗaya a littafin Ulumul Maram wanda ya ishe ka. Kaga bai ce maka hadisin bayi da kyau ba, illa dai ce layyinul hadis, bi ma'ana layyinul isnadi, wato isnaduhu layyin, ya nuna cewar hadisin da ya kawo a Bulughul Maram isnadinsa bai yi ƙarfi ba. Ka duba adalcin malaman hadisi, idan ya faɗi magana sai ya faɗi matsayin wannan magana da ya kawo. Ya ce ga hadisi da ke nuna cewar wajibi ne idan an tana da wata dukiya don a saida, wannan dukiyar dole a mata zakka, amma fa hadisin isnadinsa yana da laushi. Kaga ya yi adalci, ya gama ba da amanar ilimi, Allah madaukaki ya masa rahama. Amma ba wannan ne kadai dalili ba, dalilan suna da yawa, sai dai shi ba zai kawo su ba, domin littafin Bulughul Maram ya yi ne saboda wato ƙananan ɗalibai waɗanda za su iya karantawa su gama shi a lokaci guda. Amma in kana son ka zurfafa bincike dole sai ka shiga waɗancan manyan littafai. Dalili na farko shi ne hadisin Samura bin Jundub, inda ya rubuta takaddama 'ya'yansa أما بعد فإن رسول الله كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيت manzon Allah ya kasance yana mana umarni mu rika fitar da zakka daga dukiyar da muka yi tanadin saboda sayarwa wal amru lil wujubi fa kanat az-zakatu wajiba tunda annabi yana umarni ga sahabbai idan sun tanada wata dukiya don su sayar su fitar zakka me matsayin wannan umarni wajibi saboda kai sa zakka game da kadara ta kasuwanci wajiba ce dalili na biyu akwai hadisin Abu Zar al-Ghifari Annabi sallallahu alaihi wasallam yace fil ibli sadaqatuha wa fil ghanami sadaqatuha wa fil baqari sadaqatuha wa fil bazzi sadaqatuha Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga abubuwan da ake fitar musu zakka yake cewa rakuma zakka tana kansu awakai zakka tana kansu shanu ma zakka tana wajaba a kansu Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa fil bazzi wato tufafi nasawa zakka tana kansu kaga wannan kalma na tufafi nasawa an samu karin abinda zakka ke hawansa baya ga rakuma da shanu da awakai ashe tufafi nasawa ma zakka na hawa kansa kamar yadda Imam Nawawi yake faɗa cikin Tahdhibul Asma'i wal Lughat yana cewa hiya siyab allati hiya amti'atul bazzaz da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa fil bazzi sadaqatu tufafi ma idan an tara ya kai ni tabi za a bada zakkansa hadisin yana al-musnad al-imam ahmad yana mujallal na biyar shafi na 179 kuma yana sunan Darqutni kitab az-zakat babu laysa fil khabar wa fi sadaqa hadisi na 26 har zuwa 28 duk da cewa daga cikin masana hadisi akwai ibn al-qattan wanda ke cewa hadisin isnadinsa yana da rauni yanda al-imam az-zaylai yayi magana cikin nasbur raya a mujallal nabi shafi na 440 al-imam al-hakim ya rawaito hadisin abu zar al-ghifari dinnan a littafin sa al-mustadrak yana kitabu zakat babu zakat al-bahaim wal habb al-imam al-hakim ya kawo hadisin da isnadi kashi biyu ya kawo hadisin abu zar al-ghifari da isnadi kashi biyu aka samu kaji a ɗaya daga cikin isnadin wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa man rafa'a darahim aw dananir aw fidda duk wanda ya zama wato yana da sulallan azrufa yana da sulallan zinari la yu'idduha li garimin bai tana da waɗannan sulalla din saboda wani ya zo ya karɓi bashi ya bashi ba wala yunfiquha fi sabilillah sannan ya adana waɗannan sulallah baya bayar da zakkansu fa huwa kanzun yuqwa bihi yawm al-qiyama taska ce da ya adana wanda da ita za a masa azaba a ranar tashin kiyama wannan dai daga cikin isnadin da al-Imam al-Hakim ya kawo cikin al-Mustadrak sai al-Imam al-Hakim yace kilal isnadain sahihain kowanne daga cikin isnadi biyu din nan ya inganta hadisin Abu Zar al-Ghifari kaga al-Imam al-Hakim ya inganta duk da cewa akwai wanda yake ganin hadisin yana da rauni haka al-Imam al-Bahaqi shi ma ya kawo hadisin cikin As-Sunan al-Kubra kitabu zakati babu zakati tijara kaga an samu hadisi biyu hadisai biyu kenan ga hadisin Samura bin Jundub da muka karanta cikin Bulughul Maram kuma ga hadisin Abu Zar al-Ghifari wanda ya rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda yake nuna cewa hatta kadara idan mutum ya adana ta kamar tufafi idan ya adana da nufin ya saida kuma ta kai littafi sai ya ba da zakanta dama sharaɗinsa kenan in dai mutum ya adana da nufin ya kayar shine abin da samura ya faɗa mimma nu'idduhu abinda ya zama mun yi tanadinsa ne lil bai' saboda mu saida ba mu yi tanadinsa don mu yi amfani da shi ba duk abin da kai tanadin saboda kai amfani da shi wannan ba a maganar zakka a kansa ana batun zakka ne akan abin da kai tattalinsa ka adana shi ne saboda ka saida idan nufinka kenan ka saida wannan abin to zakka tana kan shi dalili na uku shine hadisin da mun riga mun karanta a farkon wannan kitabu zakat hadisin Abdullah ibn Abbas muttafaqun alayhi yana sahih al-Bukhari kitabu zakat babu wujubi zakat da kuma sahih Muslim kitabu zakat babu du'a ila shahadatayn wato lokacin da Mu'azu bin Jabal Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi zuwa Yaman Mu'adh bin Jabal yace ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya aike ni zuwa Yaman. Fa qala, sai yace min, innaka ta'ti qauman min ahli alkitab, wurin da zaka tafi ya kai Mu'adh wuri ne na jama'a wadanda suna da litafi, wato ahli alkitab ne, ba wai kafirai masu matsafa bane, ba wai kamar masu bautan gumaka bane. Su mutanen Yaman dama can suna da addini da yawa, Yahudawa, sannan akwai Kiristoci kamar yankin Najran. Don haka yankin Yaman tun a zamanin jahiliya suna riko da addini, suna da litafi. Don haka yasa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam zai tura Mu'adh zuwa Yaman, sai da ya masa ishara, ya karantar da shi yanayin gurin da zashi, ya gaya masa cewa wurin nan da na tura ka, ka san yanda yake kafin ma ka ji. Mutane ne waɗanda dama can suna da littafi, suna da ilimi, sun san Allah. Fa amma sanin da suka yi ma Allah gurgun sani ne. Fad'uhum ila shahadati Allah ilaha illallah, abu na farko da za ka kira su shi ne su gyara ma sanin da suka yi ma Allah, su shaida cewar Allah ɗai ya cancanta a bauta ba, wa anni rasulullah, kuma su shaida cewa ni manzo ne na Allah. Domin ba Yahuda yana iya ce maka la ilaha illallah, amma dai ba zai ce Muhammadur Rasulullah ba. Haka nan shi ma Nasara ba zai faɗi ba, amma sun yadda akwai annabawa waɗanda Allah madaukaki ya taɓa turowa, kamar Annabi Musa alaihi salam, Annabi Isa, amma ba su yadda da manzancin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba. Idan mutum bai yarda da manzancin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, musuluncinsa bai inganta ba. Saboda haka abu na farko da za ka kira su shi da su gyara ma aƙida, su yarda Allah ɗaya ne, shi ya dace a bauta masa, sannan ni manzo ne na Allah. Fa in huma aba'uka lidhalika, idan sun bi ka sun amsa maka, to sai a je gaba. Amma in ba su amsa ba, kar ma a je gaba. Fa a'limhum anna Allah aftaraba alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa layla, ka sanar da su Allah ya farlanta musu salloli guda biyar a kowane yini da dare. Kowace rana za a yi salloli guda biyar. Wannan yana zuwa bayan kalmar shahada. Idan mutum bai karɓi musulunci ba, baka ce mare ya yi sallah, sai ya karɓi addinin musulunci kafin za ka yi mai umarni da yin sallah. Fa in hum aba'u li zalika, idan sun yi biyayya ga hakan, sun yarda za su yi sallah, sai a je wato na uku. Fa a'limhum anna Allah aftaraba alaihim sadaqa, sai ka sanar da su cewa Allah ya wajabta sadaka. Tu'khad min abniyaihim, za a karɓe ta daga mawadatansu, wato Allah ya wajabta zakka akan mawadata. Fa turaddu fi fuqara'ihim, mai da wannan zakka ga matalautansu. Wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin lafuzan da ya gaya ma Mu'adh yana cewa fa a'limhum anna Allah aftaraba alaihim sadaqa fi amwalihim, Allah ya farlanta musu sadaka ga dukiyarsu. Shi yasa a ƙarshen hadisin manzon Allah yake cewa wa iyyaka wa kara'im amwalihim, ka kiyaye wato ragowar dukiyarsu, ragowa ta dukiya bayan sun fitar zakka, wata ki da'watul mazlum, ka kiyaye dukiyarsu mafi daraja. Duk yana ɗaukan wannan ma'ana, idan ka tashi karɓan zakka sai ka karɓi matsakaici, ba wanda yafi daraja ba. Amma dai kalmar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo ta al-amwal, malamai suna kafa hujja da ita akan cewa wannan kalma ta shafi dukkan wata dukiya, ta shafi dukkan wata dukiya, ba wai sai dai raguma da shanu da awakai su ne kada yake fidda ma zakka ba, dukkan wata dukiya zakka tana kanta. Wannan dalili ne wanda malamai suke kafawa wato hadisin Mu'adh bin Jabal, lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi zuwa kasar Yaman. Wannan hadisin yana zama hujja da take tabbatar da cewa akwai zakka ga dukiyar da mutum ya adana ta saboda sayarwa. To sai aka dawo ga hadisai al-mawqufa, hujjoji da suke tabbatarwa lallai akwai zakka game da dukiyar da mutum ya adana saboda sayar, ta sashin tarihin su kansu sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda su ake kira al-adillatul mawqufa, dalilai waɗanda ba su isa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, amma sun tabbata wajen sahabbai. Dalili na farko shi ne hadisin da ya zo cikin al-musnad da Imam Ahmad da kuma al-musannaf na al-hafiz Abdurrazzaq, kitabu zakati, babu zakati min al-urub, haka nan sunan Dara Qutni yana kitabu zakat, babu ta'jili sadaqa qabla al-hawli, حديث أبو عمرو بن حماد عن أبيه وندي رويتو حديث نان وان تابعين دا اكي كيران حماس بن عمرو يا بعد لابارين وانا أبو ريا أكو زامن سيدنا عمر زامن سيدنا عمر سيدنا عمر هنا شوغبان حماس بن عمرو يكي كنت أبيع الأدمى ني na kasance kasuwanci na shine in rika sai da fatu ina sai da fatu wal ji'aba da kuma wato gidan kibiya kamar gidajen da ake sanya kibiya kwari yana saka shi abin da ya shafi kamar dangin fata irin kamar yanzu a ce mutum ya yi jaka ta fata to a zamanin da wanda ke harkan fata abin da suke da alaka da fata yana sai da shi dama har ka sake nan duk wata sana'a da ta shafi fata fa marra bi umar ibn al-khattab sai sayyidina umar ya wucewa gare ni wato kamar sayyidina umar ya shiga kasuwa ya bi ta inda rumfar wannan tabi'i yake Hamas bin Amr da ya bi ta inda rumfar sa take fa qala sayyidina umar ya ce masa addi sadaqata malika ka bayar da zakkan wannan dukiyar kaka fatun nan da kake saidawa ka ba da zakkan su fa kuntu sai nace ya amiran mu'minin ya kai shugaban masu imani inna ma huwa fil adam ai sana'a ta gaba daya fata ce kawai kaga yana nufin cewa ai zakka ta takaita ne ga raguma da shanu da awakai zinari azurfa wannan ai fata ce kawai nake saidawa kalu sai sunna umar yace kawwinku ka kimanta farashin kowace fata ka kimanta farashin kowace fata da kake saidawa misali idan yana da fata daban-daban ta kai kamar guda 100 ko jakankuna da aka saka ko kwari da sauransu sai ya kirga da farashin kowane yana rubutawa inda sai na Umar yana gaya masa ga yanda zaka saida zakkan ka kirga kai fatun da kake tare da su sannan ka kimanta farashin kowace fata thumma akhrij sadaqata sai ka fitar da zakkan wannan fatan naka gaba dayanta to wannan Abu Ubayd ya kawo labarin Hamas bin Amr dinnan a cikin kitabul amwal Abu Ubayd ya kawo labarin cikin kitabul amwal babu sadaqat fi tijara inda ya rubuta babi akan zakka da take wajaba akan kayan kasuwanci hadisi na 1179 Ibn Qudama al-Litafi al-Mughni babu zakati tijara mujallad nabi shafi 335 da ya kawo labarin sayyidina Umar dinnan ya taho rumfar wannan tabi'i da ake kiransa Hamas bin Amr ya ce masa ka fidda zakka game da waɗannan kaya da kake saidawa Ibn Qudama ya kawo labarin cikin al-Mughni sai ya ce wa hadhihi qissatun yashtahiru mithluha wa lam tunkar wannan fa labari ne wanda aka ce shugaban musulman duniya ya shiga kasuwa ya je rumfar wani ya ce masa ka fidda zakka ma wannan abin da kake saidawa sannan har sayyiduna Umar ya bar duniya ba a samu labarin wani sahabi wanda ya suka ga sayyiduna Umar kan abin da ya yi ba yaya kai Umar zaka kara mana wata zakkan da babu ita a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam zamanin manzo ai ana zakka ne game da raguma da shanu da awakai zidari azurfa yanzu ka kara mana dan kasuwa ma ya kimanta farashin kayan sa ya fidda zakka idan hujja ba a taba samun wani sahabi wanda ya musanta masa sayyidina Umar abin da ya aikata din nan ba Ibn Qudama yace kuma fa a kasuwa sayyidina Umar ya faɗi wannan magana amma har ya kai ga mutuwar sayyidina Umar Allah ya kara masa yarda ba a samu wanda ya suka gare shi ba sai Ibn Qudama yace fa yakunu ijma'an saboda haka sai ya zama wannan gaba ɗaya fahimtar sahabbai ne gaba ɗaya domin sahabi baya kyala barna kowa ya aikata ta sai ya faɗi gaskiya inda a ce abinda sayyidina Umar ya aikata ya saba ma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba za a rasa sahabi guda da zai taho yayi korafi yayi suka ga abinda sayyidina Umar yayi ba وخبرهم المراد به زكاة العين لا زكاة القيمة بدليل ما ذكرنا على أن خبرهم عام وخبرنا خاص فيجب تقديمه فإن ابن قدامة إن كفى دليل دولنا يلا مرتني دولنا كي قننشي وأي باب زكاة قدوك يدعى كي تالي دلتا دون كاسوانشي فإن دقاء عبين دي أكو زامن سيدنا عمر الله يكارم سيدنا sai da Umar yana shugabanci ya tafi kasuwa ya tarar da wani tabi'i Hamas bin Amr ga umarnin da ya bashi ya kimanta kayan da yake saidawa farashin su ya kirga ya rika saida zakka saboda haka an samu labari daga babban sahabi shine sayyidina Umar bin Khattab kaga sai zama hujja wannan shine dalilin hudu dalilin na biyar shine labarin Abdurrahman bin Abd al-Qari Abdurrahman bin Abd al-Qari a zamanin sayyidina Umar yana da babban matsayi shine wanda ke kulawa da baitul mali wanda da kansa yake faɗa yace kuntu ala baitul mali zamanin Umar ibn al-Khattab na kasance ni nake kulawa da baitul mali shine wanda ke tsaron asusun gwamnati a zamanin sayyidina Umar فكان اذا خرج العطاء جمع اموال التجار ثم حسبها شاهدها وغائبها ثم اخذ الزكاه من شاهد المال على الشاهد والغائب yana bada labarin abin da yau zamanin sayyidina Umar Allah ya kara masa yarda yace idan shekara tayi sayyidina Umar yana hada dukiyar wato attajirai yana sa attajirai su kimanta yawan dukiyar su su kimanta da wanda ke nan da wanda baya kamar misali mutum yana da rakuma sun kai dubu amma 500 suna gari 500 ba sa nan ko sun yi tafiya ko sun tafi kiwo to dai za a kimanta da wanda ke nan da wanda baya nan a cire zakka daga cikin su yana bada labari zamanin sayyidina Umar shine ke kulawa da baitul mali kaga an samu dalili har yanzu wanda ke nuna cewa zamanin sayyidina Umar an fitar da zakka ma dukiyar da aka tanada ta saboda kasuwanci sannan ta fashin Abdullah bin Umar Abdullah bin Umar yana cewa ma kana min raqiqin aw baddin yurad bihi tijara fa fihi zakat Abdullah bin Umar wanda shi ma sahabi ne dan sayyiduna Umar bin Khattab Allah ya kara musu yarda yace dukiyar da ta zama ta shafi bayi idan kana da bayi aw baddin ko kana sai da kyalle tufafi yurad bihi tijara wanda kasuwanci ake da shi kamar yanzu ne zaka samu mutum yana da shago na tufafi a tamfofi shaddodi da sauransu Abdullah bin Umar yace in dai nufinka ba wai ka dinka wannan tufafin bane ka saka ko ka dinka ma iyalinka ko ƴaƴanka dan daga niyyarka ake ganewa idan dai nufinka shine ka saida waɗannan tufafin Abdullah bin Umar yake fafihi zakatu zakka tana nan ta wajaba a wannan tufafi da kake saidawa saboda haka ya kamata duk shekara ka kimanta yawan kyallan da ka mallaka gaba ɗaya da wanda kenan da wanda baya nan kamar yadda ya zo cikin bayanin Abdurrahman bin Abd al-Qari ka kimanta hajar ka da take nan da kuma hajar da bata nan a kimanta farashin su a yi musu kuɗi a fitar zakkan su haka na Jabir bin Zaid annahu qala fi mithli zalika kawwinhu bi nahwin min samanihi yawma hallat bihi az-zakatu yana cewa idan ka tashi fidda zakka zaka kimanta farashin kaddarar da kake rike da ita a farashin wannan rana da zaka fidda zakka ba ranar da ka sayo ta ba summa akhrij zakata fa sannan suka fidda zakkansa tana yiwuwa ka sayo wata atamfa a 2,200 amma shekara da ta zo lokacin da zaka fidda zakka a wannan rana ita wannan atamfar farashin ta ya kai 2,500 to ba za ka kimanta wani farashin a matsayin 2,000 da ka saya ba sai dai farashin 2,500 da ake saida wannan atamfar a kasuwa a ranar fa qawwimhu bi nahwin min samanihi yawma hallat fihi az-zakat ranar da zakkan take wajaba farashin wannan ranar za a ba mu kayan gaba daya za a rubuta kina a takarda ina da kaza ina da kaza ina da kaza kowane da farashin sa na kasuwa a ranar yace summa akhrij zakatahu sannan sai ka fita zakkanka kaga an samu hadisin Abdullah bin Umar kenan sannan Abdullah bin Abbas shi ma sahabi ne kana yaqul yana cewa la ba'sa bi tarabbusi hatta yabi'a wa zakatu wajibatun alayhi idan ba shi da kudin da zai fita zakkan ba sai ya nemo bashi bai ce babu laifi dan an jira har dai zuwa lokacin da za a zai sai da kayan idan ba shi da kudin da zai fita zakkan dan da yawa mutum yana da kaddara ka kai zakka amma bai da kudin da zai fita zakka to babu laifi don ya jira ya saida amma fa ya sani ta ya rubuta wasiya ko da na mutu zakata wajaba akan wannan dukiya zakkar shekara biyu ko ta uku ko shekara huɗu sai ya rubuta. Abdullahi bin Abbas yake zakkar nan tana nan dai wajiba ce a kansa. To waɗannan labarai da aka kawo kaga labarin sayyidina Umar, labarin ɗansa Abdullahi bin Umar, labarin Abdullahi bin Abbas, gaba ɗayansu Abu Ubaidin ya kawo su cikin kitabul amwal babu sadaqa fi tijara hadisi na 178 har zuwa hadisi na 1183 ya jera bayani akai. Kuma haka nan al-Imam al-Baihaqi ya kawo labaran a cikin As-Sunan al-Kubra kitabul zaka. Dalili na shida wanda ke nuna cewar wajibi ne a fidda zakka ma dukiyar da aka yi tanadin ta saboda a sayar shine ijma'i da malaman sunna suka bada labari akai. Malamai da yawa sun tabbatar da akwai ijma'i, an samu ijma'i akai. Da farko akwai al-Imam Muhammad ibn Ibrahim al-Munzir wanda ake kira Ibn al-Munzir, yana da littafin kitabul ijma' wani karamin littafi wanda ya rubuta matsalolin da aka samu ijma'in malamai, wato aka samu haduwar fahimtar malamai a tarihin musulunci. Malamai sun hadu fahimtar su ta daidaito akan cewa wannan hukunci kaza ne. A shafin 115 yace ijma'a ahlul ilmi, masana a tarihin musulunci fahimtar su ta hadu ala anna fil urubi allati yuradu biha tijaratu zakata, dukiyar da aka adana ta da nufin a kayar da ita, da nufin za a yi fatauci da ita, za a yi kasuwanci da ita. Don haka ana la'akari da niyyarka in dai ka tanadi wata dukiya don ka sayar, to zakka tana nan ta wajaba a kai. Malaman suna sun yi ijma'i a kai idan hala alaiha al-hawl, idan dai shekara ta zagayo kan wannan dukiya, ba wai daga lokacin da ka mallaka ba, daga lokacin da dukiyarka ta kai nisabi. Mutum na farko kenan. Sannan akwai al-Imam Yahya bin Muhammad ibn Hubayra, ibn Hubayra shi ma yana da littafi muhimmi wanda ake kira al-Ittifaqu an ma'ani as-sihah, wanda ya sharhin sahihul Bukhari da kuma sahihul Muslim, hadisan da suka zo sahihul Muslim Bukhari da sahihul Muslim, yana daga cikin littafai wanda suke da muhimmanci ga mai kokarin sanin waɗannan littafai na al-Imam al-Bukhari da Muslim. Al-Ittifaqu an ma'ani as-sihah mujallal na farko shafin 208 yace wa ajma'u ala anna al-uruba idha kanat litijara ka'ina ma kanat az-zaka. Malamai sun yi ittifaki akan cewa in dai kadara ta zama an yi nufin rikonta don a sayar, mutum yana da wata kadara, nufin da ya yi makadaran zai sai da ita, ka'ina ma kanat, kowace irin kadara. Kaga abin da ya faɗa, kowace irin kadara ta rike da nufin za ka saida, to wajibi ne kamar ka ba da zakka a kai. Ajma'u ala zalika, malaman sunna sun yi ittifaki a kan haka. Idza balagat qimatuha nisaban min adh-dhahabi aw al-warqi fa fihi rubu' al-ushur, idan kimar abin da ka mallaka din ya kai nisabi, nisabin ko na zinari ko na azurfa, wato shi ne dai rubu' al-ushur, idan dai ya kai kimar zinari ko nisabin zinari ko na azurfa, to zaka bada rubu' al-ushur, bi ma'ana zaka kasa gida 40 ka bada kashi daya, shi ne 2.5%, zaka bada kashi daya cikin 40 na wannan dukiyar da ka mallaka. Kaga mutum biyu kenan. Sannan mutum na uku shine Abu Ubay mai littafin kitabul amwal. Abu Ubay yana cikin malaman farko a littafin kitabul amwal, yake fa'ala hadha amwalu tijarati indana wa alayhi ajma'a almuslimuna, musulmai sun yi ittifaki anna zakata fardun wajibun fiha, zakata na wajaba farilla ce ga dukiyar da mutum ya adana da mutum ya saida nan gaba. Sannan Ibn Qudama shi ma a cikin kitabu al-Mughni babu zakatit tijara a mujallal na 235 yace tajibu zakatu fi qimati urubi tijara, zakata na wajaba game da kimar kadara ta kasuwanci, ba kadarar ce zaka bada ba, kimanta ta zaka yi. Idan mutum yana da tufafi na sayarwa zai kimanta farashin waɗannan tufafi din sai ya fi da zakansu. ibn qudama yace fi qawli akthar ahli al-ilm wannan ita ce fahimtar akasarin malaman sunna a tarihin musulunci al-imam al-bagawi cikin sharh sunna mujallad na 6 shafi na 53 shi ma haka yace yace wa yanqidu al-hawl fi mal al-tijara yawma yastarihi lit-tijara yaushe ne zaka fitar zakka din idan kana kasuwanci misali kana da shago yaushe ne zaka fitar zakkan wannan shago yanqidu al-hawl fi mal al-tijara yawma yastarihi lit-tijara ranar da ka sai kayan za ka yi kasuwanci ake la'akari da in shekara ta zagayo fa'illam ya kura a su malihi yau ba izin nisaban idan dama can dukiyarka ba ta kai nisabi ba ke amma idan dama dukiyarka ta kai nisabi dukiyarka ta kai nisabi saboda ka sai ka fara kasuwanci daga lokacin zakkanka ya yi shagon ma wannan lokaci ne za ka fi damu zakka ba wai shagon ne kansa za a yi duba farkon bude shi sai ya shekara kafin a yi mai zakka ba wato hukunci biyu ne da farko idan dama kai din dukiyar da kake da ita ta kai misali to ba a la'akari da cewa shagonka ya shekara ko da shekara ba idan dukiyarka ta kai misali dama to da zarar lokacin zakka ya yi za ka kirga kayan da ke shagon gaba daya ko da a ce buɗe shagon bai fi sati guda ba saboda ai shagonka ne kai kuma tuntuni dukiyarka ta kai nisabi saboda haka ba wai buɗe shagon ne sai ya shekara ba la nisabinka kai kanka tun da dama can dukiyarka ta kai nisabi yanzu idan za ka fitar zakka sai ka rufe shagon na kwana ɗaya ko biyu ko kamar yadda al-imam al-bagawi ya faɗa ya ce sai ka gama ƙidayan duk abin da ke cikin wannan shagon sai ka lissafa shi a takarda in ka bar wani abu to a kansa ko Allah zai ma tambaya a kiyama don haka yasa rufe shagon ya fi dacewa a yi lissafin duk abin da ke cikin wannan shago fa idza tamma al-hawl yaqumu ma fi yadihi min al-urud bi naqd al-balad al-imam al-bagawi yace farashin wannan garin shi za a yi la'akari da kayan da ke cikin shagonka ko kayan sayarwanka farashin kayan da ke wannan shagonaka sai a duba a garin nan nawa ake sai da wannan abin ba wai a Abuja ko a Zaria ko a Kano ba a garin da kake ne farashin wannan kaya sai ka rubuta a takarda ai ina da misali atamfa goma atamfar a garin nan kowace ga kudinta sai ya lissafi tunda guda goma ne sai ya hada ya rubuta haka zai goma yana kirga kayan da ke cikin shagon ɗaya bayan ɗaya in kana ra'su malihi arban fi nabda at-tijara wa in kana ra'su malihi nabban fa yaqumu bi jinsihi idan ya zama dukiyar da take shagon naka ba mai tafiya da sauri bane fa idan dukiyar ba ta tafiya da sauri dan akwai abin da zaka saye shi ya shekara uku ko hudu baka saida shi ba to irin wannan dukiya za a kimanta yawanta a nemi sanin farashin sa a waje ba sai ka nemo wani ya taho ya ga ainihin dukiyar ta kafa sannan ya ce wa in kana rasuhu malihi nabban fa yaqumu bi jinsihi za a dubi irin wannan dukiyar sai a kimanta fa in balagat qimatuhu nisaban ukhrija rubu'ul 'ashr min qimatihi idan dukiyar gaba ɗaya bayan an hada lissafi sai ya nuna cewa ta kai nisabi to sai a cire ɗaya cikin 40 na dukiyar da take shagon naka gaba ɗaya za a kasa lissafin da yake takarda ina da kaya kaza duk gashi a rubuce sannan kuma hada da lissafin canji da aka samu kayan da aka sayar kuɗi da ke hannu cash da kake da shi sai a hada da lissafin wannan kuɗin da kuma kimar kayan shagon idan an hada lissafin gaba ɗaya sai a kasa gida 40 a bada kashi ɗaya yace wa in lam tablo idan ya zama da aka hada lissafin gaba ɗaya dukiyar ta ka bata kai nisabi ba sai ya ce fala zakata alaihi hatta yatimma nisabu babu zakka akan mai shago kenan sai an kai lokacin da dukiyarsa ta kai nisabi tunda wannan dukiya ba ta kai nisabi ba wannan ita ce fahimtar akasarin malaman sunna kamar da muka kirga wanda an samu waɗanda ma suke ganin cewa akwai ijma'in malamai kasancewar waɗanda ba su da wannan fahimta ɗaiɗai ku ne kuma ba daga cikin sahabbai tabi'ai aka same su ba daga baya ne shi yasa ma waɗannan malamai suke cewa an samu ijma'i kamar al-imam Muhammad bin Ibrahim ibn al-Mundir haka al-imam ibn Hubayra haka nan al-imam Abu Ubaidi waɗanda ke cewa an samu ijma'in malamai ba sa la'akari da cewar an samu sabanin fahimta a bayan haka, saboda waɗanda ake la'akari da ilimin su sune sahabbai da kuma tabi'ai. Idan ya kasance daga sahabbai da tabi'ai ba a samu waɗanda ke da wannan fahimtar ba, sai a ce to akwai ijma'i kenan na malaman sunna akan cewa ana fitar mazakka, ana fitar matukiya da aka yi tanadin ta don a sayar, ana fitar mata zakka. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, mun girga malamai wadanda suka yi magana cewa an samu haduwar fahimta, an samu daidaituwar fahimtar magabata game da cewa dukkan wata dukiya da aka yi adana ta saboda a sayar, zakka tana wajaba a kanta. Daga cikinsu akwai Ibn al-Munzir a littafinsa Kitabul Ijma' shafin 115, akwai Ibn Hubayra a littafinsa Al-Ifsah an Ma'ani Al-Qiyah mujalla na farko shafin 208, sannan akwai Abu Ubaidin a littafinsa Kitabul Amwal matsala ta 202, sannan mutum na hudu shine Ibn Qudama a littafin Al-Mughni yana babu zakat a mujallar na bishafi na 335. Mutum na biyar shi ne Ibn Taymiyya. Bayanin sa yana cikin Majmu'u Fatawa mujallar na 25 shafi na 16. Ya ce wa amma al'urubu allati litijara fa fiha zakatu, kaddaroli waɗanda aka rike su don a sayar, zakka tana wajaba a kansu. جبال العبار بيان ابن المنذر أجمع أهل العلم أن في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة إذا حال عليها الحول. يكاول عبار سيدنا عمر، يكاول عبار عبد الله بن عمر، يكاول عبار عبد الله بن عباس وتن دكا صحابين ابن تيمية يكف حجة الفقهاء السبعة مثنى فقه متم بقي تسكي في شيء تاريخ المسلمين فزامن التابعي يكاول ya kirga masu nayin tabi'ai kamar Al-Hasan Al-Basri, Jabir bin Zaid, Maimun bin Mihran, Al-Imam Tawus, Al-Imam An-Nakhai, Al-Imam Thawri, Al-Imam Al-Auza'i, Al-Imam Abu Hanifa, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawai, hatta Abu Ubayd min Kitab Al-Amwal. To bayan ya gama haka sai ya ce wa hukiya an Malikin wa Dawud, akwai fahimtar da aka ruwaito daga Al-Imam Malik da kuma al-imamu da wanda ba sa cikin sahabbai da kuma tabi'ai, amma akwai fahimta da aka samu suna cewa la zakata fiha, ba a fitar da zakka matukiyar da aka rike ta saboda a sayar. Duk da cewa shi al-imamu Malik ba kai tsaye abinda ya faɗa ba kenan, shi ne abinda Ibn Taymiyya ya yi magana a kai. Wa zakara min al-adilla, Ibn Taymiyya ya kirga dalilai waɗanda suke tabbatar da lallai idan dukiya an rike ta saboda a sayar, wannan dukiyar dole a fitar mata da zakka. Ya kawo dalilai har da labarin sayyidina Umar lokacin da ya shiga kasuwa ya tarar da wannan tabi'i da ake kiransa Hamas bin Amr, yace mar umarni da ya cire zakka game da fatu da yake sayarwa. Yace mar rabi Umar fa qala addi zakata malika fa qultu mali illa ji'abun wa udmun. Sayyidina Umar ya zo wuce rufata yace min in fidda zakka, sai na ce masa ya amiran muminin ai ba na sai da komai illa fatu kawai. A ce a fi da zakka ma fata, sai na Umar ya ce kawin ha sun ma'addi zakata ha, ka kimanta farashin fatun da kake saidawa sannan ka ba da zakkansu. Sai Ibn Taymiyya bayan ya kawo labarin sai da Umar shi ma sai ya ce washtaharatil qissatu bila munkari واشتهرت القصه بلا منكر. وان اللابار ده سيدنا عمر يا شهر فاسامون صحابي وان ده يموسن تامر حكمين ده يبا فهي اجماع. saboda haka sai Ibn Taymiyya yace don haka wannan ya nuna cewa sahabbai gaba daya sun yi ijma'i akan cewa akwai zakka game da dukiyar da mutum ya adana saboda sayarwa. To sai kawo bayani game da al-Imam Malik. Yace wa amma Malikun, shi al-Imam Malik bai ce ba za a bada zakka game da dukiyar da aka rike don a saida ba, bai faɗi haka ba. Fa mazhabuhu anna at-tijar ala ismail, abinda sayyidina Umar ya faɗa shine wato ga mazhabar al-Imam Ibn Taymiyya, abinda ya faɗa mazhabar al-Imam Malik tana cewa dukiya ta sayarwa iri biyu ce, dan kasuwa iri biyu ne, mutarabbisun wa mudir. Akwai dan kasuwa wanda ke gudanar da harkan kasuwancinsa, ya saya ya sayar, duk abin da ya saya bai zama yana tafiya, duk abin da ya saya zai sayar da shi, wanda shi ake kira mudir. Al-mudir shi ne wanda ke gudanar da harkan kasuwancin, abin da ya sayo zai sayar, gobe ma ya koma ya sayo ya sayar, jib ma ya koma ya sayo ya sayar, wannan shi ake kira al-mudir. Al-Imam Malik yace shi wannan zakka tana wajaba kansa. To amma dan kasuwan da ake kira al-mutarabbis shi ne mai jira. Fal-mutarabbisu huwa alladhi yashtari as-sil'a wa yantadhiru biha al-aswaq, mutum ne zai tafi ya sayo wata kadara, ya zauna jiran ranar da za a sayi wannan kayan. Farubama aqamatis sil'u inda husilin, sau da yawa akan samu mutumin da kaya zai zauna a wurinsa sai ya yi shekara da shekaru bai saida ba. To wannan dan kasuwan shi ake kira al-mutarabbis, mai jiran a saida kayansa, wanda yana idan ya sai kaya shi kansa bai tsammanin ya saida wannan kayan yau ko gobe ko wata mai zuwa, dan kayan yakan shekara ɗaya ya shekara biyu ya shekara uku. Yace fa haza inda kula zakata alai, a wajen al-Imam Malik duk mutumin da yake irin wannan kasuwanci na at-tarabbus zai sai kadara, ya jefar da kadara din sai ta yi shekaru kafin a saida, wannan ba zakka a kansa. Shine abin da al-Imam Malik ya faɗa. Kaga ba wai ya ce duk wata kadara da aka aje da nufin a saida ba zakka bane. Al-Imam Malik abin da ya faɗa, kadarar da ya zama an saye ta da nufin za a saida amma za ta shekara ɗaya biyu uku kafin a sayar, wannan babu zakka a kanta. Illa an yadi as-sil'a, sai ranar da ya saida wannan kadara, fa yuzakkiha li amil wahidin, ko da shekara goma wannan kadara ta yi a kasuwa zai fidda zakkan shekara ɗaya ne kawai. Shine abin da Imam Malik ya faɗa. Hujjarsa ita ce anna zakata shuri'at fil amwalin namiya. Shi al-Imam Malik yana cewa ai zakka an wajabta ta ne ga dukiyar da take hayayyafa, an wajabta zakka ga raƙuma saboda suna hayayyafa, shanu suna hayayyafa, awakai suna hayayyafa. To fa idza zakkat sil'ata kull amin, idan aka ce wannan da ya sai kadara yana jiran ya saida kuma za ta yi shekara da shekaru, kowace shekara sai ya fitar mata da zakka, sai ya ce wa kad takunu kafida, tana yiwuwa ma lokacin da ya saida wannan kadaran ya zama ya faɗi. Al-Imam Malik yace naqafat an shira'iha fa yatabarra, kaga ya samu cutuwa, ga zakkan da yake cirewa a kowace shekara, sannan ga farashin kayan ma ya faɗi, saboda haka sai ya zama asara ya yi. Don haka Al-Imam Malik ke cewa irin wannan babu zakka a kansa. Fa idza zukiyat inda al-bay'i fa in kanat rabihat farribu kana kamilan fiha fa yukhriju zakata, saboda haka ana da akari ne da ranar da aka saida kaya din, idan aka saida wannan kadara din ya zama an ci riba, kuma ko da ba a ci riba ba idan dukiyar da ta kai nisabi to zai fidda zakka daga wannan dukiyar zakkan shekara ɗaya. Wala yuzakki hatta yabi'a bi nisabi, ba zai fidda zakkan wannan kadaran ba har sai ya saida ita, kuma ba zai fidda zakkan ba har sai kuɗin wannan kadaran ta kai nisabi. Thumma yuzakki ba'da zalika ma yabi'uhu min kaseerin wa qaleel. Amma al-mudir, shi ko mai saye ya sayar, wanda ke da shago ko yake harkan kasuwanci, yana siyo kaya yana sayarwa, babu kayan da ke shekara a gaba hannunsa. Wa huwa alladhi yabi'u as-sil'a fi athna'il hawl, idan ya sai kaya ba zai shekara ba wannan kayan za a saida. Fala yastaqirru bi yadihi sil'atun, babu wata kadara da take zama a hannunsa. Shine al-Imam Malik yace to shi wannan dan kasuwan fa hadha yuzakki fi sanatil jami', shi wannan kowace shekara sai ya fitar mashagonsa ko kadara da yake saidawa sai ya fitar mata da zakka. يجعل لنفسه شهرا معلوما. ابن تيميه yace abinda al-Imam Malik yace idan shekara tayi to zaka ware wata guda tur, ya hasibu ma bi yadihi min as-sil' wal 'ayn, ya dinga kirga kaddarorin da ke tare da shi na sayarwa, yana rubutawa tsabar kudi da ke hannunsa ya hada lissafin da shi. Wad dayn alladhi 'ala al-mali'i thiqa, ba su suka da yake bi su ma sai ya hada da su, har da bashin da yake bi sai ya hada da shi, idan dai wanda ake bin bashin an san ba wanda ke kin biya bane, akwai yarda da cewa mutumin zai biya. Wa yuzakki jami' sai ya hada duka sai mutu zakka lokaci guda. Hadha idza kana yanidu fi yadihi athna'is sana, wato wannan ya shafi dukiyar da ya zama tana hayayyafa kenan duke da ya zama ana sayarwa ana sayowa dan kasuwan shine wanda zakkan take wajaba akan sa. To wannan shine wato in ka lura kamar misali al-Imam Malik abin da ke cewa idan mutum yana harkan land yana harkan filaye idan mutum zai sayi fili dan da yawa mutane a yanzu suna da wannan hikima na adanar kudin saboda fili yana da wahala kai asara idan ka saye shi yana da wahala shi fili saboda mutane suna bukatar filaye musamman dai idan alƙarya ce ko wani babban gari saboda haka sai mutum ya dauki kudin sa miliyoyi sai ya sayi fili sai ya aje ko ya sayi gida wani kago sai ya aje to a fahimtar al-Imam Malik wannan fili da yake ya aje tunda ba sai da shi zai yanzu ba kuma koda ya sa a kasuwa filin yana iya shekara ɗaya shekara biyu shekara uku ba a saida ba ranar da aka saida filin ranar ne zai kirga zakka na shekara ɗaya tak ya bada shekara ɗaya kawai saboda wannan dukiyar ba dukiya ce da take wato da ake sarrafa ta yau da kullum ba a fahimtar al-Imam Malik to anan al-Imam Malik shi kadai yake da wannan fahimta cikin magabata wanda ma masana ba su yarda da wannan fahimtar ba amma da yawa mutanen mu a kasan nan suna dauka kamar wannan fatawa ita ce mafi inganci alhali ba haka bane fatawar da tafi inganci ita ce duk wata kadara da mutum ya adana ta don ya saida a kowace shekara sai ya mata zakka ba maganar wai sai ka saida kadaran kafin nan zaka bada zakkan ta wallahi a wajen al-Imam Malik wannan fahimtar haka ne amma babu shakka malamai da dama suna kushe ma wannan fahimta saboda babu hujja akan ta babu abin da ya bambanta waccan kadara da ka saya ka aje mutumin da ya sai fili na miliyan 100 ya aje bayan shekara goma ya sai da filin ya bada zakkan shekara daya wannan fahimtar al-Imam Malik babu hujja da ta bambanta shi da dan kasuwa mai shago wanda ke sai da kaya yau da kullum duk shekara an ce sai ya fi da zakka wancan kuma sai ranar da ya sai da filinsa ya fi da zakkan shekara daya babu abin da ya bambanta tsakaninsu haza inda jumhur ya kuno ne kulli sana akwai malamin da ake kiransa a Sheikh Salih bin Fauzan littafinsa al-Muntaka min fatawa mujallar nabi shafi na 309 ya ce al-arabi allati yashtariha al-insan fili da mutum ke saya filaye da mutane suke saya la takhruju an ahad thalathati anwa' filaye da mutane suke saya ba sa fita ɗayan uku inda dai kaga mutum ya sai fili to yana ɗayan uku na ɗaya annawul awwal ma kasadahu lisukna ya sai wannan filin ne saboda ya zauna a ciki kana sayan fili saboda me saboda ka gina gida ka zauna fa hadhihi la zakata fiha wannan babu zakka akai shine hadisin da muka karanta cikin bulugul maram wanda Samura bin Jundub yake magana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabbai dukiyar da muka adana ta da nufin kasuwanci za mu yi mata zakka kaga manzon Allah ya ware dukiyar da ka adana da nufin ka amfana da ita banda ita riga da ka saya don ka sa abinci da ka saya don ka ci fili da ka saya don ka gina gida ko gidan da ka saya don ka zauna wannan babu zakka shine abinda manzon Allah ya faɗa to wannan kashi guda ne na nau'in wato filaye da mutane suke saya ka sai fili saboda ka gina gida ka zauna la zakata fiha wadda fili babu zakka akai ba a cewa duk shekara sai ka kimanta kudin filin da ka saya don ka gina ko da baka gina ba domin kana sayan fili niyya ce ake dubawa niyyar ka wannan fili zan gina gida ne tunda niyyar ka kenan ko da baka gina ba shekara ta yi babu zakka akai innamal a'malu binniyyat sannan ba a cewa kai zari ba a cewa kai zari misali mutum ne ya sai filaye guda hudu ma kama ka akan zai gina gida saboda kowace mata ta zauna a ciki ba a cewa to yayi zari ya zai sai gidaje har filaye hudu wanda fili ɗaya ma ya ishe shi saboda haka ɗayan nan ne kada ya kai mai rangwame ukun nan dole sai ya musu zakka la niyyarka kowace gida zaka aje mata wannan kuma ba laifi bane saboda haka waɗannan gidaje guda hudu tunda niyyarka zaka gina gida ne ka zauna babu zakka a kai amma idan ya zama kana da wata niyya ta daban to shine wanda za a ce an shiga nau'i na biyu wanda malamin ya ce النقص الثاني أن يشتري الأراضي بقصد التجارة وطلب الربح بثمنها. يا سيتي لا يني تدفن سيدا يا سيتي لا يني تدفن كاسوانشي ينا فاتن يسام ريبا أكي wanda mutane suna yin haka mutum ya sai fili saboda ajiyar kudi nan gaba zai sayar a duk shekara wannan fili sai kame zakka duk shekara fa hadhihi urubu tijara saboda kadara ce ta kasuwanci idan hala alaiha alhawd matakar shekara ta zagayo fa innahu yanzuru kam tusawi inda tamamil hawd shekara da cika zaka nemi masu harkan property ka samu kwararru ka kira su kowane fili su je su duba su ce dan Allah filin nan kudin sa nawa yanzu a farashin yau sai ka rubuta wancan filin ma ka rubuta sai ka hada kimar lissafin yakhruju urubu al-ushr min qimatiha allati tusawiha fi waqti tamamil haw kaga ana da akari da farashin ranar da zaka yi zakkan filaye a yau wannan filin zai kai nawa sai a rubuta wancan fa a rubuta duk shekara sai ya mai zakka saboda me saboda niyyarsa ya aje wannan fili ne saboda sayarwa kaga sabanin abin da shi al-Imam Malik ya faɗa nau'i na uku an yurida al-ard allati ishtaraha lil-istithmar bi ay yu'mirha dakatin aw imaratin sukuniyya lita'jirha kamar misali mutane da dama sukan sai filaye don su gina akwai wanda suke gina plaza wani ya gina gidaje na haya to kaga wannan kamar shi ma wata hanya ce wato ta samun kudi din adanar kudi ne sannan kuma ana samun wani abu na fitowa daga wannan filin ka gina gidan haya ana zama a ciki ko ka gina shaguna ana haya a ciki fa hadhihi la zakata fi asliha to asalin ginin da kai babu zakka me yasa saboda ba mallakar ka kai kadai bace a ka'ida ta zakka baka zakka a dukiyar da kai kadai baka mallaka ba wanda shi ke nuna ma kuskuren mutanen da suke fidda zakka ma kudin adashi adashi ba mallakar mutum ɗaya ba ne ba a zakka ga dukiyar da mutum bai mallake ta shi kadai ba ka'ida ne zama mallakar ka ce kai kadai don haka gidan haya da ka gina za ka ce mallakan ka ne ko na'am to ai wani ya zo ya baka kudi ya ce ba ni wannan ɗaki da ya karɓi ɗakin wannan ɗakin mallakansa ne kaga kenan kuna tarayya akan wannan gida da kai da mai haya don haka bai zama cikakken mallakan ka ba don haka babu zakka akan shi asalin gidan haya din wa innama zakatu fi gallatiha zakkan tana fitowa ne ta ainihin rabon da ka samu a jikin wannan gidan haya shine hayan da ake biyan ka na shaguna ko na dakuna fa iza qababa min ujratiha ma yablughu an-nisab idan ya zama mutum ya karbi kudaden haya kuma kudaden sun kai nisabi wa hala alaiha al-hawl shekara ta zagayo ko da kudaden ba su kai nisabi ba idan kai dukiyarka ta kai nisabi to dole ne duk shekara sai ka hada lissafin waɗannan kudade na haya ka bada min hina a kadar ijara daga lokacin da aka kulla wato kasuwanci da mutum fa innahu yuzaki kaga an samu wato filaye kamar kashi uku kenan ko gidaje kamar kashi uku na farko gidan da ka gina da nufin ka zauna babu zakka ko filin da ka saya da nufin ka gina gida ka zauna wa yayanka su zauna baka dai nufin saida shi ba kayi nufin in ma ka zauna ko iyalinka ko yayanka to wannan ba a cewa akwai zakka a kai na biyu filin da ka saya saboda adanar kudinka saboda sayarwa wannan akwai zakka a kai na uku shine filin da ka saya ka gina gidajen haya ko kuma shaguna ana biyan ka haya ana kamawa to asali waɗannan gidaje babu zakka a kai amma kudin hayan da ake samu akwai zakka a kai ابن العثيمين شيما في لقاء الباب المفتوح ينا جزء ان ابو مشابه رشاتنا ابو مشاهد يتي اذا اشترى الانسان ارضا اذا متن يسي فيلي للتجارة فعليه زكاة كل عام هو تشيكرة سيا في الزكاة سواء زادت قيمتها او نقصت كودا فراش يا فات سيا في الزكاة كودا فراش يا هورا سيا في الزكاة yukawwimuha kulla sana bima tusawi a kowace shekara zai kimanta farashin wato waɗannan filaye da ainihin farashin wannan rana kuma in kana ladaihi malun akhraja zakata zakataha min almal alladhi indahu idan ya zama yana da wata dukiya sai ya cire kudin sai ya bada zakka ba dole sai ya sai da wannan kadarin ba misali yana da filaye da aka yi lissafi aka gano yawan zakkansu miliyan biyu ne sai zama dama a cikin asusunka akwai miliyan biyu sai ka cire miliyan biyu ka bayar kaga filaye baka sai da su ba abinda Ibn Uthaymeen yake faɗa kenan babu laifi don ka ba da kima saboda baka da ainihin abinda zaka bayar a jikin wannan abinda zakkanta waje ba a kansa wa illam yakul ladayhi mal qayyada zakata fi kulli sana bi sanatiha idan ya zama lokacin zakka yayi kana da filaye ko kana da gidaje ya zama waɗannan gidaje an kimanta farashin ga abinda za a bada zakkan su miliyan biyu ne kai kuma baka da miliyan biyu ba dole bane sai ka ciwo bashi sai dai ka rubuta wasiya akwai bashin zakka a kaina wanda ba ni da shi a yanzu wa idza ba'aha adda zakata limama ba shekara ta saka zagayowa baka samu miliyan biyu ba shekara ta biyu ta uku har aka kai shekara goma kowace shekara sai ka kimanta zakkan sai ka rubuta ana dai jin ka bashi saboda ka ranar da ka sai da filin sai ka haɗo lissafin zakkan shekara goma nan sai ka bayar da zakkansu wannan yana cikin fatawa na Ibn Uthaymeen mujallal na 18 shafi 205 haka ma fatawa Lajnatid Da'imah mujallal na 9 shafi na 334 dalili na 7 daga cikin waɗannan dalilai guda 8 waɗanda malaman sunna suke kafawa a kan cewa akwai zakka game da dukiyar da mutum ya adana saboda kasuwanci wato ana la'akari ne da ayoyin Al-Qur'an ayoyin Al-Qur'an waɗanda suka zo da bayani a dunkule misalin su ita ce aya ta 267 surat al-baqara malaman sunna suna kafa hujja da wannan aya ya ayyuhallazina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya koda da suka yi imani ku bayar daga kyawawan abinda kuka samu mimma kasabtum abinda kuka samu kaga samu ta hanyar kasuwanci ku bayar daga kyawawan abinda kuka samu ta hanyar sana'ar ku wa mimma akhrajna lakum min al-ard da kuma abinda muka fitar muku da shi wato daga kasa shi da tashin noma wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi akhidhihi illa an tughmidu fi wa alamu anna Allaha ganiyyun hamid wannan ayan ta surat al-baqara aya ta 267 in ka duba tafsirin ta musamman tafsirin ibnu jarir at-tabari ya dauko fassaran al-imam mujahid tabi'i ne yana cikin waɗanda malamai suke kirgawa da cewar suna da fahimtar akwai zakka ga dukiyar da mutum ya rike ta saboda kasuwanci da ya fassara ayar da sai ce abinda Allah madaukake yake nufi at-tijara al-halal anfiqu min tayyibati ma kasabtum ku bayar daga kyawawan abinda kuka samu Allah ya mana umarni ku bayar daga kyawawan abinda kuka samu al-imam mujahid yace abinda Allah madaukake yake nufi sana'a in dai ka samu wata dukiya ta hanyar ta to dole sai ka bada zakanta shine abinda Allah yake nufi amma sharadi Allah madaukake yace sana'ar mai kyau kaga ta halalce ta wannan dalilin yasa malamai suke cewa ba a yin zakka ma dukiyar haram dukiyar da aka same ta hanyar haram ko sana'ar haram babu zakka a kanta saboda cewar Allah min tayyibati ma kasabtum wanda ya bude gidan caca da wanda ya bude gidan giya da wacce ta samu kudinta ta karuwanci wanda ya tara dukiya ta hanyar da Allah ya haramta babu zakka a kai me yasa saboda Allah da ya shar'anta zakka ya ce mana min tayyibati ma kasabtum inna Allaha tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiba don haka bayyuwa Allah madaukake ce a bada zakka ka dauka daga dukiyar haram ka bayar ba Allah ba zai karba ba mutum ne ya tara dukiya ta hanyar sata ta hanyar murdiya ta hanyar damfara sannan yake zai bada zakka kaga kamar raini ne ga Allah subhanahu wataala bari in samu dukiya ta hanyar da na ga dama sannan in baka tunda kai kana so ka karba kamar raini yake ma Allah subhanahu wataala saboda haka Allah ya sa sharadi min tayyibati ma kasabtu wannan fassarar al-imam mujahid kuma ya dace da zahiri nassin al-qur'ani min tayyibati ma kasabtum Allah madaukaki bai ce wato ga irin dukiyar da za ku bada zakka kawai ba sai da ya hada da sana'ar da kuke yi ku bayar daga sana'ar da kuke yi idan Allah ya ce ku bayar bayarwa mafi daraja shine na zakka sannan ga safaran Abdullahi ibn Abbas wanda shi ma ibn Jarir ya kawo al-Imam al-Tabari ibn Abbas ya ce min atyabi amwalikum wa anfusikum wannan aya tana daukar ma'ana ta biyu idan kuka tashi ba da zakka kar ku bayar daga kazamin dukiya shine kamar misali mutum yana da dawaka yana da sham yana da raquma yana da awakai wanda zai ba da zakkan su sai ya dube ramammu ko marasa lafiya wadanda sun kanjame sai ya ce karbi wannan shine zakala in zaka ba da zakka ka bayar daga mai kyau wanda ranka yana so ba a ce ka bayar daga mafi daraja ba amma dai kar ka bayar daga mafi kaskanta na dukiyar da Allah madaukake ya baka shi yasa a karshen ayan Allah tabaraka wa ta'ala yace wala tayammamul khabitha minhu kada ya zama kun yi nufin daukan kazami daga dukiyar wanda laftum bi akhidhihi kuma da za a baku ba za ku karba ba illa an tukmihu fihi sai ku rinsa idanu kar ka bayar da abin da kai inda za a baka ba za ka ji dadin karba ba idan zaka ba da zakka ka bayar daga abu mai kyau don haka yasa idan kana da kuɗi zaka ba da sadaka inda hali ka dubi kuɗin wanda ya fi zama sabo shi zaka zare ka ba ma Allah kar ka dubi wanda kai kanka ka rasa yanda za ka yi ka fitar da shi sannan sai ka ce ina albashiri ga wannan wannan yana nuna cewa al-muradu bil infaqi az-zakatu al-mafruḍa wanda shi al-imam at-tabari haka ya faɗa a tafsirin wannan aya yana jami'ul bayan tafsir mujallal na shafi na 80 yace yani bizalika jalla sana'uhu zakku min tayyibi ma kasabtum al-imam at-tabari yace abinda Allah yake nufi shine ku ba da zakka daga sana'ar halal wanda kuka tara dukiya ta hanyar ta bi tasarrufikum imma bi tijara wa imma bi sana'a min az-zahabi wal fidda imma ta hanyar kasuwanci na halal kuka samu dukiya to ku ba da zakka sannan akwai aya ta 34 ta suratul tauba wacce Allah subhanahu wataala yake cewa wallazina yaknizuna az-zahaba wal fidda wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adabin alim wadanda suke adana zinari da azurfa ba sa bayar da haƙƙin Allah la yunfiqunaha fi sabilillah ba sa fitar da wannan dukiya ta hanyar Allah kai musu albishir da azaba mai radadi malamai suna kafa hujja da wannan aya akan cewa zakka ake nufi saboda Allah ba zai maka azaba don ka kifa da sadaka ba tunda ita sadaka ai sunna ce ba farilla ba ce amma idan aka ce za a maka azaba saboda ka kifayar da wani abu na dukiyarka mai ake nufi zakka dan ita ce bayarwan yake zama wajibi wanda umumul adilla na ayoyin alqur'ani suna gwada cewa zakka wajiba ce hatta ga sana'ar da kake yi dukiyar da ka samu ta hanyar sana'a akwai zakka akan ta wato zakka tana wajaba sannan a suratu tauba aya ta 103 Allah subhanahu wataala yace khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanu lahum wallahu samiu alim wannan aya tana nuna cewar Allah ya yi umarni ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karba daga dukiyarsu kaga abinda Allah ya faɗa wato umumul adilla kamar da malamai ke cewa abu ne wanda Allah ya faɗe shi a dunkule khudh min amwalihim ka karbi zakka daga dukiyarsu inji Allah subhanahu wa ta'ala ka karbi zakka daga dukiyarsu don haka yasa al-imam al-mawardi a littafinsa al-hawil kabir a mujallal na uku shafi na 283 ya kafa hujja da wannan aya ya kawo aya ta suratul ma'arij aya ta 24 wanda Allah yake yabon bayi na kwarai Allah subhanahu wa ta'ala yake wallazina fi amwalihim haqqun ma'lum wadanda a dukiyarsu akwai haƙƙi sananne akwai haƙƙi sananne a dukiyarsu kaga an hada da dan kasuwa da wane ne kowa akwai haƙƙi sananne a dukiyarsa saboda sai malamin yace amwalu tijarati a amul amwal idan ana neman dukiya da tafi ganewa ba kamar ta kasuwanci fa kana qaula bil ijabi imma ana cewa akwai dukiyar da ta zama wajibi a bada zakka to ai babu kamar dukiyar kasuwanci wanda malamai suke cewa in ka dubi duniya a yau ka dubi duniya wata dukiya ce tafi yawa dukiyar da tafi yawa ba ta manoma ba ce ba ta masu kiwon raƙuma ba ce ba ta masu kiwon shanu ba ce ba ta masu kiwon awakai ba ce dukiya ce ta ƴan kasuwa in ana neman kasaitattun attajirai a duniya ba a kira makiyaya su waye ake nema ƴan kasuwa ne za ka kirga mutum miliyan mawadata kafin ka kawo akan wani makiyayi za ka samu dukkansu ƴan kasuwa ne to idan ka ce babu zakka ga ƴan kasuwa sai makiyaya kaga an waye gari waɗanda ke da dukiya a duniyar ba sa ba da zakka sai dai waɗanda ma suke ƙoƙarin yadda za su rayu da ƴan dukiyarsu kaɗan su ne aka wajen samun zakka wanda shine ya kai mu ga dalili na takwas wanda shine dalili na ƙarshe kiyasi malamai suna kiyasi game da dukiyar zakka game da dukiyar da mutum ya mallaka da nufin ya saida wato dukiyar kasuwanci yanda ya zo cikin bidayatul mujtahid a mujallal na farko shafi na 254 malamin ya ce al-qiyas alladhi i'tamadahu al-jumhur huwa anna al-urub al-muttakhadha lit-tijara malun maqsudun bihi at-tanbiya malamai akasarin malamai da suke cewa akwai zakka ga dukiyar da mutum ya rike da nufin ya saida dukiyar kasuwanci akwai zakka akan ta suna kiyasi da dukiyar da mutum ya mallaka ta sashen raƙuma shanu awakai abu guda ya haɗa su in za a yi kiyasi abu guda ya haɗa su menene shine hayayyafa wanda ke da raƙuma suna hayayyafa wanda ke da shanu suna hayayyafa wanda ke da awakai suna hayayyafa to idan mutum yana kasuwanci fa dukiyar tana haihuwa kaga abu guda ya haɗa su fa ashbaha al-ajnas allati fiha az-zakatu bi-ittifaq sai zama duk malamai sun yadda da cewar wato waɗannan nau'ukan dukiya suna da kamanni al-harsa wal-mashiya waz-zahaba wal-fidda da mai noma dukiya tana habaka ta dalilin noma ba kana iya shuka abin hatsin da bai wuce buhu guda ba ka samu buhu 100 ko fin haka kaga dukiyarka ta habaka ta dalilin noma sannan haka nan ta wajen kiwo na raƙuma da shanu da awakai dukiyarka tana habaka tana hayayyafa idan mutum kasuwanci yake nan ma dukiyarsa tana hayayyafa don haka abu guda ya haɗa su tunda abu guda ya haɗa su ya zama hukuncin su ɗaya kaga ta sashin kiyasi ma dukiya da aka rike ta nufin kasuwanci akwai zakka a kanta bisa la'akari da wannan kwatance da malamai suke da wato nau'ukan dukiyar da mutum ya rike ta sashin kiwo to wannan ita ce fahimta wacce galibin malaman sunna suke rike da ita kamar yadda muka ce hatta daga cikin sahabbai an samu sayyidina Umar Abdullahi ibn Abbas aka kawo ga tabi'ai wala mukhalifa lahum min as-sahaba ba a samu wani sahabin manzon Allah da ya fito ya korafi da cewar zakka babu ita ga dukiyar da aka rike da nufin kasuwanci babu zakka a kai babu wani sahabi da ya faɗi wannan tunda ba a samu sahabi ba huwa ijma'u min as-sahaba sai zama ijma'i na sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi ma'ana idza nuqila an wahidin minhum qawlun wa lam yunqal an ghayrihi khilafuhu idan aka samu akwai wanda nake da wannan fahimta malamai suna cewa idan aka samu wani sahabi yayi wata fatawa sannan ba a samu wata fatawa daga cikin sahabbai wacce ta saba ma wannan ba to sai a dauka wannan fahimtar duk sahabbai ne amma ibn rushd cikin bidayatul mujtahid ya ce wannan fahimtar tana da rauni amma dai hujja ce ana riƙon maganar sahabi idan ba a samu wata magana ta wani sahabi da take warware maganarsa ba wato idan sahabi ya bada fatawa babu wani sahabi wanda ya saba mar kana da damar ka yi riko da fahimtar wannan sahabi a matsayin hujja tunda maganarsa bata saba ma nassin alqur'ani ba bata saba ma hadisin manzon Allah ba ba a samu wani sahabi da ya ki wannan fatawar tashi ba to ai fahimtar sahabi ta fi fahimtar wani malami da ke zamaninku saboda haka sai ka rike fahimtar sahabi ba a cewa ka yi laifi to amma akwai fahimta ta biyu ita ce na malaman da suke cewa babu zakka ga dukiyar da aka rike da nufin kasuwanci to wannan fahimta ita ce malamin da ake danganta ta gare shi na farko shine al-Imam Dawud wanda al-Imam Shawkani yana kan wannan fahimta akwai Sadiq Hassan Khan Rawdatun Nadiyya mujallal na farko shafi 162 haka nan Muhammad Nasiruddin Al-Albani shi ma Albani yana da wannan fahimtar cewa dukiyar kasuwanci ba a mata zakka kamar yadda zo cikin tamamul minna shafin 363 akwai dalilan waɗannan malamai amma mafi inganci wato shine fahimtar akasarin malaman sunna wanda gashi na tun daga sahabbai zuwa ga tabi'ai zuwa ga tabi'ut tabi'in waɗannan manyan masana da suka tafi akan waɗannan fahimtoci kuma ba da ka ba akwai hujjoji imma daga nassin alqur'ani ko ko hadisai duk da cewa hadisan akwai rauni ta tashin isnadin wasu amma an samu waɗanda ke ganin hadisan sun inganta kuma in ka dubi umumul adilla yana ga ainihin malaman da suke cewa akwai zakka ga dukiyar da duk mutum ya rike ta ko da nufin kasuwanci kuma a ka'ida ta usulul fiqh ana cewa al-khasu muqaddamun 'ala al-'ammi idan aka ce an samu wani hukunci da ya kebe wani abu to ana gabatar da shi akan hukuncin da ke gamewa an samu hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallam an samu fahimta ta manyan sahabban manzon Allah an samu nassin alqur'ani da ke bada umarnin a fidda zakka ma dukiya ka sada ce babba mutum yace ba zai bada zakka ma dukiyarsa ba saboda babu wata hujja ingantacciya daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam malamai sun yi kokarin wato martaje ga wannan fahimta daga cikin waɗanda suka yi raddi a kai akwai al-imam Abu Ubayd al-Sabi sa kitabul amwan shafi na 332 ya bada misalai da dama yayi maganganu waɗanda ke da kama hankali waɗanda ke nuna cewar lallai zakka tana wajaba hatta ga dukiyar da mutum ya rike saboda kasuwanci niyyarka ce ake dubawa idan niyyarka dukiyar da kake da ita nufinka shine ka saida komai dadewa to wannan niyyar tana wajibta zakka akan dukiyar da ka mallaka Allah subhanahu wataala ya sa albarka cikin abin da muka faɗa kuma muna roƙon Allah madaukake mana gafara Allah ya nufi mu dacewa da riko da gaskiya a tsawon rayuwarmu